oggi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا قالوا بديا الله سبحانه وتعالى دي داود مولو منشي قبدا كالتوم ونتفسير القرآن بذلكي دمكي قباتروا أولا يمشي أتكي وانا مسلاتي yau muna talata 11 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan 3 miladiya 2025 jiya in yanwa ba su manta ba mun kwana karshen aya ta 10 cikin wannan sura mai albarka suratul Rumi yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 11 muna neman agajin Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin abin da zamu faɗa da abin da zamu bayyana sa Allah rahmu Allah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilayhi turja'un. Wa yawma taqumu as-sa'atu يُقْنِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji yace Allahu yabda'ul khalqa Ubangiji shine wanda ya kage halitta wato ya fara halitta wato shine halittar mutane wato Allahu yabda'ul khalqa Ubangiji shi ya fara halitta thumma yu'iduhu wato kuma bayan halittar ta mutu Ubangiji shi yake tada ita ma'ana shi yake sake mai da halittar wato bayan mutuwar ta thumma ilayhi turja'un sannan kuma wato zuwa ga Allah ake komawa shi kuma yana yin hisabi ya sakanta ma kowa da abin da ya aikata Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu to na ranar da sa'ar alkiyama za ta tsaya iblisul mujrimun a ran nan kan wato kafirai za su ɗebe kauna ma'ana za su shiru su ɗebe kauna linkitai hujjatim saboda ranar wato ba su da wata hujja da za su rike domin samun kyakkyawan sakamako Allah ya ce wa lam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a a ranar nan abokanan wato waɗanda suka bauta musu abokanan shekar Ubangiji ranan kan ba za su mallaka musu ceto ba ma'ana waɗanda suka yi musu shirka tare da Allah su ne gumaka za su nemi su cece su ranan kan wato ba za a mallaka musu ceto ba wa kanu bi shirkaihim kafirin a wannan rana ganin abinda suka gani zai sa su kafircewa wato abokanan shirka tasu za su yi musu bara'a su ce wato su ba su bauta musu ba su gumakan za su ce ma kanu iyana ya abudun lalle mu ba su bauta mana ba wai mata kuma sa'atu Ubangiji ya ce wai mata kuma sa'atu ranar da yake alkiyama din za ta tsaya yawma idan a wannan rana ya tafarraquna mutane za su rabu biyu za a samu mu'minai za a samu wato kafirai kuma kowa za a yi masa sakayya wato da abin da ya aikata Na'am.
Fa'ammal ladina amanu wa al-salihati wa hum fi rawatin yuhbarun.
Ubangiji ya ce fa'ammal ladina amanu wa al-salihati. Amma waɗanda suka yi imani wa al-salihati suka yi aiki mai kyau, Allah ya ce fa hum fi rawatin. Ranan alkiyama suna cikin dausayi, suna cikin wato dausayi yuhbarun, wato cikin farin ciki. Kullum Allah yana albishir a mu'mini mai imani da aiki mai kyau. Yasa za mu ga duk inda Ubangiji ya kira masu imani a cikin Alkur'ani sai an gwama su da aiki mai kyau saboda haka mujarradin imani shi kadai ba zai wadatar da bawa ba dole sai bawa ya hada da aiki mai kyau dole sai an hada da aiki mai kyau sannan kuma aiki mai kyau kuma babu imani shi ma ba zai wadatar da bawa ba dole sharadin karban aiki mai kyau din sai da imani saboda haka kuma shi kuma imani in bai biyo da aiki mai kyau ba to shi ma ba zai amfana da bawa ba dole sai bawa ya hada yayi imani kuma yayi sallah yayi azumi yayi zakat yayi ayyuka wato na alkhairi Ubangiji yace su masu imani da aiki mai kyau ranar lahira suna cikin wani wato lambu yahubaruna wato suna cike da farin ciki. Na'am.
Wa man ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirati wa ulaika fil azabi muhtadun.
Fa man ladina kafaru amma wadanda suka yi kafirci wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu shine alqur'ani wa liqa'i al-akhirati suka karyata wato gamuwa ta ranar lahira wato ma'ana suka karyata tashin alkiyama da ababan da zai zo bayan tashin alkiyama. Allah ce fa ulaika fil azabi mudarrun, wayannan kan ran lahira za a hada su a cikin azaba gaba ɗayan su, da wanda suka yi bautar gumaka, da ahlul kitabi nasara, da yahudu, da wanda dai suka karyata ranar alkiyama, ko kuma a din nau'i nau'in kafiran, masu bautar rana daban, masu bautar wata daban, masu bautar dan daro daban, masu bautar wuta daban, masu bautar aljanu daban, dukkan su kafiran nan wayanda suka yi musun tashin alkiyama wato za a tara su wato a cikin azaba. Allah ce fa ulaika fil azabi mudarrun, su dukkan su wato za a tara su wato a cikin azaba a ranar lahira. Na'am.
Subhanallahi hina tunsuna wa hina tusbihun wa law alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tusbihun.
Allah ce fa subhanallahi, to tsarki ya tabbata ga Allah, ma'ana ku tsarkake Allah, ma'ana ku yi sallah hina tunsuna, yayin da wato kuka mareta wato shine tadkuluna fil masa, kuka shiga cikin wato yini, shine ma'ana ku yi sallan mangariba, ku yi sallan isha. Wannan aya ita ce aya da take karantar da ta nuna lokutan sallah guda biyar wanda musulmi suke. Allah ya ce fa subhanallahi, ku tsarkake Ubangiji, wato tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna, a lokacin da kuka mareta, ma'ana lokacin da wato kuka shiga wato ƙarshen yini, shine wato lokacin sallar magriba da lokacin sallar isha'i, domin wayannan salloli guda biyu wato suna musharaka a lokaci guda ne, ana yin su ne wato bayan faduwar rana. Allah ya ce wa hina tusbihun, haka na ku tsarkake Allah wato a lokacin asubahi, shine lokacin da kuka shiga wato cikin asubahin wayewar gari, wato ina ma'ana ku yi sallah sallar asubahi. Walahul hamdu, godiya ta tabbata ga Allah fi samawati, a cikin samai, wal ardi, da cikin kasai. Wannan an ce itiradi ne, Allah ya gito da magana, wato Ubangiji shine wato wanda ya cancanta ai masa godiya a sama, shine wanda ya cancanta ai masa godiya a ƙasa. A cikin mala'iku Allah ne ya cancanta ai masa godiya, a cikin mutane da aljanu Allah ne ya cancanta ai masa godiya. Allah ya ce wato washiyan, haka na ku tsarkake Allah wato da malece, shine wannan yana magana sallar al'asr kenan, ku tsarkake Allah washiyan, atafi ne wato akan hina tumsuna, wato ku tsarkake Ubangiji wato washiyan a lokacin malece, shine sallar al'asr. Wa hina tusirun, haka na kuma ku tsarkake Allah a lokacin gajerana, lokacin da wato rana ta karya, shine wato lokacin azhar, ma'ana lokacin da rana ta shiga wato fi dhahira cikin garjinta. Wannan ya nuna sallan wato azhar kenan. Ubangiji ya ce yukurjul hayya, yukurjul hayya,
yukurjul hayya min al-mayyiti wa yukurjul mayyita min al-hayyi wa yukhrijul mayyita ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun.
Yukurjul hayya min al-mayyiti, Ubangiji ya ce Allah nan dai wanda za ku tsarkake ku yi bauta masa a lokutan nan daban-daban, shine wanda yake fitar da al-hayya, rayayye, min al-mayyiti, wato daga cikin matacce, kamar yadda yake fitar da wato mutum a cikin wato dugon maniyi, ko ya fitar da tsuntsu a cikin koyi, ko ya fitar da kaza wato a cikin koyi. Wai kudin mayyita shine kuma yake fitar da matacce wato min al-hayy, daga rayayye, kamar da mutum zai fitar da maniyi, kamar kuma wato yadda kaza za ta fitar da wato koyi. Wato wayhul ardh, Ubangijin nan shine wanda yake raye kasa da shukoki bayan ya zubar mata ruwan sama, shine ba'da mautiya, wato bayan kasa ta mutu ta bushe. Wa kadhalika tukhrajun, kaman nan dai haka ake fitar da ku kuma da cikin kaburburan ku wato yin alkiyama ta yi. Amin ayati
an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tanshurun.
Na'am.
Ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la'ayatin lil'alamin.
Naam.
وَالْمُؤْمِنَاتِ مَنَامُهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْبَرْدِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ
نعم وبنجيزي يا لسافا من وسني إمومي wanda wato yayi mana yace ya kamata mai hankali ya lura da wayannan ni'imomi domin aya ce daga cikin ayoyin Allah. Allah yace wato min ayatihi yana daga cikin ayoyin Ubangiji an kalakalakum min turabin an kalakakum min turabin shine Ubangiji ya halice ku min turabin daga ƙasa shine asalin halitta wato baban ku Annabi Adam alaihi salam. Allah ya halice Annabi Adam alaihi salam wato da ƙasa sai yace summa idza antum sannan ku sai ku kasance wato basharun tantashurun mutane ne waɗanda kuma wato kuke fitowa a cikin tsatsonsa wato bayan halittarsa ma'ana ku sai aka halice ku da jini da kuma tsoka amma baban ku an halice shi ne da ƙasa turbaya an halice shi ne wato da turbaya domin dan adam wato ya kalli asalin halittarsa idan ya kalli asalin halittarsa wato ba zai yi wa Allah girman kai ba ba zai ji komai ba ba zai yi dagawa ba ba zai jije da kai ba domin ai asalin sa ƙasa ne wato asalin sa ƙasa ne da ƙasa aka halici baban sa sannan shi kuma sai ya fito daga cikin maniyin mahaifin nasa to kaga koda ma wato da sanin asalin dan adam ya fito daga cikin maniyi wannan zai hana dan adam wato yayi Allah girman kai yayi dagawa domin shi din asalin sa wato wani abu ne mai kama da kazanta wanda idan ya taba jiki kuma dole sai an wanke kuma yana ma fita ta gurin da fitsari yake fita kaga kenan ashe dan adam wato an halice shi da abin da yake walakancaccen ruwa bai kamata a ce dan adam ya girman kai wa ubangiji ba wato ya girman kai wajen kin risna wa ubangiji da wajen wato rashin daukan kaskanci da zai kai shi wato ya bauta wa ubangiji wato cikin kushu'i ba ubangiji yace wa min ayatihi lalle yana daga cikin ayoyi alamomi na nuna girman ikon Allah an kalakakum min turabin Allah ya halice ku da ƙasa summa antum basharun tantashurun sannan ku kuma sai aka yada ku daga jikin wannan mutumin da aka halitta daga ƙasa wannan dai halittar ku wa min ayatihi har yanzu yana daga cikin ayoyin Ubangiji an kalakalakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku mata wato ita ce halittar na Hawwa'u min dhila'i Adam daga kashin hakarkarin Annabi Adam wasa'irin nisa'i sauran mata kuma aka halice su min dhifi rijali wan nisa daga maniyin namiji da mace halittar Allah ya ta hawa uku halittar farko aka yi ta da ƙasa shine Annabi Adam halitta ta biyu aka ciri kashin hakarkarin sa gefen da yafi karkacewa na sama aka halitta masa matarsa sannan kuma sai Allah ya kaddara wato haduwa tsakanin sa da matar tasa wato kuma suka fitar da ruwan da aka halici kuma zuriya saboda haka wannan ya karantar da bawa girman ikon Allah wajen halittar dan adam bisa wannan hauhawa da aka yi daga ƙasa ya koma kashi daga kashi kuma ya koma duk sauran halitta kuma an halice su wato da ruwa shine Ubangiji yake cewa mun halatta ma wannan ran wato an halatta muku min anfusikum azwajan daga jikinku aka halatta muku mata Allah ya ce litaskunu ilaiha saboda ka nutsu wato zuwa ga matar wato zaka ji in ka auri mata wato kana samun nutsuwa ta tare da ita duk lokacin da wato ka zo kusa da ita waja'ala bainakum mawaddatan warhama sannan Ubangiji ya sanya mawadda soyayya wa rahama da tausayawa da jin kai tsakaninka da wannan matan ko da misalin ka je yawon ka na bariki kaga wannan mata ka aure ta to yana daga cikin hikimar ikon Allah wajen wato auratayya sai kaga zaka iya bada rayuwarka a kashe ka saboda kare ta koda baka santa ba a bariki ka je ka ganta ka aure ta in dai tana zaman matanka Allah ya kulla wannan mawadda da rahama din sai kaga zaka iya fitowa ka tinkari wato abinda zai iya kashe ka ma saboda wato bata kariya a wannan matar taka Ubangiji yace inna fi zalika laayatin wannan aya ce liqami tafakkarun amma ba kowa ke ganewa ba sai mutum mai tunani sai mutane ne masu tunani suke ganewa girman wato sana'ar Ubangiji a cikin wannan game da halittar wato dan adam sannan Allah ya ce wa min ayati, har yanzu yana daga cikin ayoyin Ubangiji, khalqus samawati wal ardi, Ubangiji ya halicci samai bakwai kuma ya sa su suka tsaya a sama, wato bigairi amarin tarauna ha, ba tare da wata fila wanda ake gani ba, ha kullun Allah ya ce a samai su tsaya, haka kuma suka tsaya, kuma tun daga halittar su har yau dinnan ba su saba wannan umuni da Ubangiji ba, ba ran da saman ta kode, ba ran da ta bule, duk da yawan saukar mala'iku da suke da hawa wajen sauka, wajen karban ayyukan bayi da hawa da ayyukan bayi, wajen umarnin Allah da suke bi sauka su hau, amma saman nan bata kece ba, bata kode ba, sannan kuma abinda Allah ya tsaye da ita a kayansa anan take tsaye, ta zubar da ruwa, ta saki hasken rana, ta saki iska, duk abubuwan da Ubangiji ya mata umarni tana nan tana gudanar da shi kamar yadda aka tsara mata, har yau bata fasa ba. Sannan Ubangiji shi ya halicci kasa wal ardi, shi ya halicci kasa tana nan a shimfiɗe, duk shekara zai zubar mata ruwa, za ta sha ruwan kuma za ta fitar da tsiri, sannan ya zaunar da al'umma a kanta su rayu a kanta, su yi tafiye-tafiye a kanta, ga dabbobi, ga tsuntsaye, ga iska, ga ruwa, ga abubuwan da yake kanta, har yau ita ma wato bata yi rashin biyayya wa umarnin Ubangiji domin wato ta bijira ta haraka mutanen da suke karkashinta ba. Sannan har yanzu Allah ya ce waqtilafu alsinatikum, wata ayan har yanzu da Ubangiji ya yi shine sabawar harsunanku, kuna magana da yare daban-daban, wannan ya larabci, wannan ya turanci, wannan ya yarbanci, wannan ya hausa, wannan ya ibo, wannan ya fulatanci, wannan ya barbarci, wannan ya karakaranci, kowa da yarensa. To kaga wannan sabawar wa yare yana nuna wato girman ikon Allah, kuma duk wanda kake yaren da shi dan yaren ka ne, kai ya san abin da kake gaya masa, shi ya san abin da yake amsa maka, amma duk wanda yake gefen ku gani yake kurin surkulle kuke, wanda bai san yaren ba, to kaga cikin wannan wato akwai nuna girman ikon Allah wajen yare, kalmomin yaren nan Allah ya halicci yaren nan, kuma ya yi ilhamar yaren nan a zukatan bayinsa wanda ya zaba. Kaga mutum ya iya yare in yana yinsa, kai ka ce kamar wani wahayi ne aka saukar masa shi, wannan yana nuna wato girman ikon Ubangiji, ta yadda Allah ya tsara wa mutane wato lugarsu da suke amfani da ita a tsakaninsu, suke cinikayyarsu, suke mu'amalolinsu na yau da kullum, suna kuma fahimtar junansu akan wannan yaren, domin Allah ya saka wata soyayya a cikin yare, ya sa manzon Allah ya ce man alima lugata qaumin amina min makarihim, duk wanda ya san yaren mutane yakan aminta daga makircinsu. Kullum nakan tuno wannan a da lokacin da muke da inyamure da yawa a garin nan, akwai baran baba, mutane da yawa sun san shi, wani tsohon malamin makaranta ya dan kwana biyu da rasuwa a unguwar Tudun Wada, ya iya inyamuranci sosai, in ya je gurin inyamure kaga suna ta masa alheri, suna ta masa alheri saboda zaman sa dai a cikin su da koyon yaren su da yayi, saboda in ka koyi yaren mutane za ka ga mutane suna sake jiki da kai, za su sake jiki da kai, ka ji sun jaka jiki, wato suna sha'awarka. To kaga wannan haka Ubangiji ya sa a jikin yare mutumin da ka iya yaransa, idan wayanda suke tafiya yawo a bariki za ka tambaye su, idan mutum ya ga mai jin yaransa sai ya ji wani soyayya tare da shi, sai ya ganshi wani dan uwansa. To saboda haka wannan yana daga cikin wato sassabawar yare, Ubangiji yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ya ku mutane mun halice ku wato min zakarin wa unsa, daga macer namiji, waja'alnakum shu'uban, muka sanya ku jama'a jama'a, wa qaba'il, kabila kabila, li ta'arafu, dan ku san junanku ku fahimci junanku, da kaga dan yaren ku ka san shi. Allah ya ce inna akramakum inda Allah taqakum, amma dai ma'auni na jin tsoron Allah, Allah yana yi ne ba dan yare ba, Allah yana yin ma'auni na jin tsoron na wato nuna soyayyar Ubangiji, inna akramakum inda Allah taqakum, wanda yafi ku jin tsoron Allah, ma'ana da tsoron Allah ake samun kusacin Ubangiji, ba da wato ba da yare ba, amma su ko mutane a junansu wannan yaran yana taimaka musu wajen wato kara musu soyayya da zumunci. Allah ce wa alwanikum, hakana wato waqtilafu alwanikum, hakana yana da cikin ayar Allah sassaba launoni, kaga mutum ya haifi yaya, wannan fari wannan baki, kuma bakin ka ganshi huluk, farin kuma ka ganshi fari fat, kuma duk mutum ɗaya ne ya haife su, sun duk da wato daga ma'aifa ɗaya suka fito, saboda haka Ubangiji yake caccanza launin, ga wani ja ne, wani fari ne, wani kuma baki kirin wani kuma wankan tarwada saboda haka haka ubangiji yake canza launin kaga kenan ashe wannan painting da Allah yake canza launin da Allah yake shi ma yana daga cikin aya daga cikin ayoyin Allah ubangiji yace inna fi dalika cikin wannan la ayatin akwai ayoyi wanda suke nuna girman ikon Allah dilalatun ala qudratihi ta'ala hujjoji ne akan wato kudrar ubangiji amma ba kowa ke wato ubangiji ce lil alimi daga mutane wanda suke wato talikai ma'ana masu hankali wadanda suke wato masu ilimi su suke fahimtar wannan wato iko na ubangiji wa min ayatihi har yanzu ubangiji yace yana daga cikin ayoyinsa wanda yayi muku manamukum bilaili wan nahari baccin dare da kuke da baccin rana manamukum bilaili baccin ku da kuke da daddare ka kwanta kai bacci kowa ma ya kwanta ya rufe gidansa ya bacci wannan aya ne daga cikin ayoyin Allah inda an bar ra'ayi wani sai ce ra'ayinsa ai hidima da rana da daddare sannan kuma ai bacci da rana amma Allah ya tsara in dare yayi lokaci ne da kuma dan adam zai kwanta ya huta ya bacci wannan hari har baccin ma na ranan shi ma yana daga cikin ayan Allah haka zaka wani zaka ga bayan yayi baccin da daddare kuma zai iya kwanta da ranan ya bacci wannan su malaman suka ce ana nufin wannan harin nan ma'ana kamar istinafin magana ne wa min ayatihi manamukum bilaili yana daga cikin ayoyin ubangiji baccin ku da kuke kwantawa ku yi da daddare wannan hari da rana kuma ibtiga'ukum min fadlihi ku fita neman abinci daga falalan Allah mun gane ko yawa da rana kuma ku fita neman abinci daga wato daga cikin falalan ubangiji arzikin ubangiji da rana ku fita ku nemi abinci ku tafi bigen ku da daddare kuma ku kwanta wato ku yi bacci kamar da yazo a cikin wadansu ayoyin ubangiji yake cewa inna fi zalika alayatin cikin wannan Allah ya tsara dare kwanciya za a yi huta da rana kuma za a tafi neman abinci la ayati shi ma aya ne liqaumi yasma'un ga mutane masu ji amma ji na lura wato da ji wato na hankalta ji na lura da kuma wato ji na hankalta wa min ayati har yanzu yana daga cikin ayoyin ubangiji yurikumul barqa ubangiji zai nuna muku walqiya a lokacin da kuke buƙatar ruwan sama kun yi shuka ruwa dauke kuna san ruwan sama ya sauka ko kuma wato lokacin kun share gonakinku kun tanadi irin ku na shuka kuna jira ruwan sama ya sauka don ku shuka ubangiji yace to yana daga cikin ayoyinsa wato ya nuna muku walqiya wanda take alama ce na cewa za ku samu ruwan sama alama ce za ku samu ruwan sama sai ko kuna farin ciki sai ga mutum da daddare in ya fara ganin haske yana wawwatsowa daga gabashin duniya sai ya ce to akwai alama dai Allah dai ya taimake mu yau ko za mu sha ko za mu samu yau sai ka ga mutum yana farin ciki yana cewa akwai alama akwai alama yana fada wani zai fito alama ko ce ana ga walqiya ta gaba dinnan ana ga walqiya ta kaza ana ga walqiya ta kaza akwai alama Allah dai ka ba mu sai ka ga dan adam yana wato farin ciki shi yasa Allah ya ce kaufan wa tama'an shi wanda yake neman ruwan sama yana kallon walqiya ne tama'an saboda kwadayi da kauna cewa ko zai samu ruwan sama amma matafiya a cikin dokar jeji shi kan in ya ga walqiyan nan talalau talalau kaufan ne tsoro yake ji saboda kan tsawa kuma wato ta same shi a cikin jeji shi yasa Allah yake cewa yana daga cikin ayan Allah yurikumul barqa Allah yana nuna muku wato walqiya ma'ana wato idan kun ga walqiya wato in matafiye ne sai ya ji tsoro wanda yake kuma zaman gida yake neman ruwan sama shi kuma sai ya kwadayi wayan zil minas sama'i ma'an sanan ubangiji sai ya saukar muku daga sama wato ruwa fayuhi bihil arda ba'da mautiha sai alaya kasa Allah sai ya raya kasa da wannan ruwa din bayan wato kasa ta mutu bayan ta mutu yanzu da kasar da take yanzu abushe karaf in ubangiji ya sauke mamakon ruwan sama kwana 1 2 3 sai ga wato ciyawa kuma ta fara kullowa wato shine wato bayan ta mutu shine bi an tambutu wato sai kasar kuma ita tsalar da wato ciyawa inna fi zalika cikin wannan nuna walqiya da zuwan ruwan sama da tsalar da wato ciyawa la ayati wallahi akwai aya liqaumi yaqilun amma ga mutanen da suke da hankali domin mai hankali shi yake tadabburi ya gane ayoyin ubangiji kuma wato ya bauta wa Allah wa min ayatihi har yanzu dai yana daga cikin ayoyin ubangiji an taquma sama'u wal ardu bi amrihi sama da kasar nan su tsaya da umarnin Allah sama ta tsaya da umarnin Allah ba tare da an tokare ta da komai ba kasa ita ma ta tsaya da umarnin Allah ba tare da wato an tare ta da komai ba saboda haka yana daga cikin ayoyi ra'ayin Ubangiji sama da ƙasa su tsaya da nufin Ubangiji ba tare da wato an sa musu fili an tare ba. Suma idza da'akum da'watan min al-ardh, sanan Ubangiji ya ce in aka kira ku kira daya daga cikin ƙasa shine Israfil ya fura kafo wato dan tashin alkiyama, idza antum takrujun, sai ga kuma duk kuna fitowa wato a cikin ƙasa kamar yadda in an yi ruwan sama zuzu suke fitowa wato daga cikin ƙasa. Haka za ga ƴan Adam suna fitowa, kowa yana fitowa yana kade ƙasa a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa shine farkon wanda ƙasa za ta tsage wato ya fito, sannan kuma duk jama'a za su ta wato fitowa. Saboda me? Saboda Ubangiji ya kira. Ubangiji ya kira kuma wato Allah ya ce fa idza antum basharun tantashurun, sai gaga wato ana fitowa ana fitowa ana fitowa. Ubangiji ya ce yake cewa idza antum takrujuna, ko wato a lokacin sai ga kuna fitowa wato a cikin kasa. Ina jin mana ne kashin ayan da karanta ko wayan ayoyin suna da yawa. An kiyaye mana su guda nawa ne? An kiyaye mana ayoyin guda nawa ne? Anan guda shida? Ayoyin gaba ɗaya ba, ayar gaba ɗaya, amma ba kididdigar ayoyin ba. Kididdigar ayoyin ka a guda ɗaya ma za ka samu aya uku. Ina nufin ayan da Allah ya sauka din ba ayar karatun ba. Ko? Ina ga ku ayar karatun kuke lissafi. Allah ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min turabin thumma idza antum basharun tantashurun. Wannan aku kuce kuke aya ɗaya ne ko? To nan kuma aya biyu ne. Dan na farko akwai halittar ku da Allah halice ku da ƙasa, ya halice baban ku da ƙasa. Sannan sai ya ce summa idza antum basharun tantashurun, ku kuma sai aka halice ku da dugon mani. Ba sake komawa kan ƙasar nan an sake muku halitta ba. Ita ma aya ne. Yawwa, aya ce an halice baban ka da ƙasa, kai kuma sai aka halice ka da ruwan mani. Kaga ayoyi guda biyu ne anan. Sannan Ubangiji ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, yana daga cikin aya har yanzu Allah ya halitta maka mata. Ya halitta maka mata. Litaskunu ila dan ka samu nutsuwa ta tare da ita. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, sai yasa soyayya da tausayi tsakaninka da mata. Wannan shi ma aya ne ko? Sai shi ma aya ne. Sannan yake cewa yana daga cikin aya wato khalqu samawati wal ardi, ya halicci sama ya halicci ƙasa. Kaga ayoyi ne guda biyu. Aya nawa kenan? Aya biyar. Waqtilafi alsanatikum, sabanin harshe. Sabanin harshe aya shida. Wa alwanukum, sabanin kalan fata launin jiki. Bakwai. Inna fi dhalika laayatin lil'alamina wa min ati manamukum bilayli wan nahari, bacci da kuke da daddare shi ma aya ne. Takwas. Wan nahari, fitarar da rana da ake a tafi neman abinci shi ma aya ne. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un wa min ati yuriikum albarqa khawfan wa tama'a, Allah ya nuna muku walƙiya da kuke in kuna son ruwan sama, tama'an kuna tsamanin samun ruwan sama. To wannan shi ma aya ne. Yawwa, matafiyi kuma ya ga walƙiya yana tsoron tsawa shi ma ya tsorata, aya ce shi ma. Sannan Allah ce wayu nuzul min sama'i ma'an, sannan a saukar muku ruwan sama shi ma aya ne mai zaman kansa. Domin ruwan sama in ya sauka ba shukar ka da yake da shi ba, ana sha ana yin abubuwa da yawa. Allah ya ce fayuhil adha ba'da mautiha, sai ya raya kasar kuma bayan ta mutu shine ya tsirar mata da tsiro a wannan kasar, shi ma aya ne. Ya kai sha da ko sha uku. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yaqilun wa min ayati, sannan akwai aya an taquma sama'u, sama ta tsaya da kasa bi amrihi da umurnin Allah. Goma sha nawa? Sha biyar. Tsayuwar sama da tsayuwar kasa aya ce guda biyu. Saboda haka su ma su tsaya, wannan aya ne. Suma idza da'akum da'watan min al-ardh, sanan Allah ya aka busa kafo ya kira ku daga kasa, idza antum takrujuna, sai duk ku fito, shi ma aya ne. Wato tashin kasa, tashin alkiyama, busa kafo da fitowa a cikin kabari, shi ma wannan aya ne. Aya ta kai goma sha nawa? Sha shida. Kuma a wani gurin kuma za a faɗi waɗansu ayoyin kuma duk. Saboda haka Ubangiji yana mana ishara da waɗannan ayoyin ne don mu ƙara ganin girmansa, mu ƙara ganin girman Allah, mu tabbatar babu wani an bauta da gaskiya wato sai Allah shi kadai. Allah ce walahu man fis samawati
walahu man fis samawati wal ardh
na'am
kullun lahu qanitun.
Na'am, Ubangiji ya ce walahu man fis samawati wal ardh, duk abin da yake sama nan da abin da yake ƙasa nan na Allah ne. Wato a wajen mallaka shi ya mallaki abin, sannan kuma shi ya halicci abin, sannan kuma abin shi kadai yake bautawa. Allah ya ce walahul masalul a'la, ko na tsallake kullu lahu qanitun, komai yana yi wa Allah ta'ala biyayya. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa
wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa awwalu alayhi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ardh.
ubangiji yace wa huwa alladhi yabda'ul khalqa Allah shi ya fara halittar mutane kuma yu'iduhu kuma shi zai maida halittar mutane bayan mutanen sun mutu wato ran tashin alkiyama wa huwa ahwan alaihi kuma maida halittar mutane shi yafi sauki a wajen ubangiji masu kafirin musu tashin alkiyama suke sai kuma Allah ya gaya musu maida halittar shi yafi sauki amma wannan binisba da mutun ne kai ne ka zauna kai tunani ka kera mota to shikenan sai wannan motar sai ka bata ta wato to yanzu ka zauna ka sake maida wannan motar wane yafi a tunaninka na farko da ka kera motar shi yafi sauki ko kuma ka maida motar ko kuma kai gina gida kai ka gina gidan da kanka sai gidan ya rushe yanzu kana so ka sake ginin kuma the same gida kake so ka sake ginin yanzu wanne zai fi sauri na farkon ko wannan na biyu saboda yanzu iliminka ai ya riga ya akan ginin gidan to amma a wajen Allah shi dudde ne shi da fara halitta da dawo da ita ba wanda yafi sauki a wajen Allah dudde ne a wajen Allah yawa amma dai Allah sai yana nuna wa mutane a kafirai saboda ya zama an gina su akan abin da suke da ilimi akai na idan kai abu a farkon lamari sannan in zaka zo ka sake mai da shi a wajen mai da shin zaka fi sauri saboda me saboda ai yanzu baka amfani baka bukatan wani tunani mai zurfi amma a lokacin da kake na farkon shine kake da tunani mai zurfi ya zan yi kyau amma in ka zo mai da shi wannan ka abu ne mai sauki ka mai da shi saboda haka a wajen dan adam maimaita abu shi yafi sauki sama da fara shi amma a wajen Allah madaukakin sarki dudde ne a wajen Allah ubangiji yace wato wa huwa ahwan shin ya sake halittar shi yafi sauki alaihi wajen ubangiji wato sama da fara ta maimaita ta walahul masal a'la Allah yana da misali madaukaki a cikin samai da cikin kasai wato siffa madaukakiya a cikin sama Allah la ilaha illallah ne a cikin kasa ma Allah la ilaha illallah ne wannan ita ce masalul a'la misali wato na daukaka siffa madaukakiya ta ubangiji a sama ma la ilaha illallah ba wani ambauta da gaskiya sai Allah shi kadai haka na a kasa ma la ilaha illallah ne ba wani ambauta da gaskiya wato sai Allah shi kadai wa huwal aziz ubangiji shi mabuwayi ne a cikin mulkin sa babu abin da yake gagaran ubangiji al hakim gwani ne a cikin aikin sa gwani ne a cikin halittar sa babu wanda ya sai irin abin da Allah zai ko ka koya wato sai ka ga naka tawayeye ne amma na Allah cikakke ne
daraba lakum masalan min anfusikum
na'am
hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fima razaqnakum fa'anfihi sawa'un takhafunahum kakifatukum wa anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun
bal ittaba'a alladhina
zalamu wa ahwa'ahum bighayri
Ubangiji yake cewa wato daraba lakum masalan Allah ya saba muku misali ya ba ku misali amma ku hankalci misalin wato ana magana da mushrikai ne masu bautar gunki ana magana da kafirai ne majusawa wanda suke bauta wa dodo suke bauta ma wani Allah Allah ya ce daraba lakum masalan ubangiji ya saba muku misali min anfusikum akan kanku Allah ya ce akan kanku menene misalin halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum shin yanzu cikin abin da kuka mallaka dangane da abokanan shirkar ku shin fa antum fi sawa wato cikin abin da kuka mallaka Allah ya saba muku misali dangane da wato abokanan shirkar ku shin yanzu damar ku cikin abin da kuka mallaka da ku da abokanan shirkar ku daidai ne misalin mutum ne yana da baransa mun san dai barantaka yi da ake bara a ce mutum yana da bara wannan yaron ka ne kai kake bashi tuwo kai kake masa sutura in bashi lafiya kai zaka bashi magani kai kake bashi gurin kwanciya duk da mosa in ya tashi kanka zai to amma kuma yana maka aiki ko ka sa shi a shagon ka yana zaune ko yana maka kasuwanci ko kuma yana kula maka da gonarka ko yana maka kiwon dabbobi yanzu wannan baran naka zai yi abin da ya ga dama a cikin dukiyarka a ce haƙin da kai kake da shi akan dukiyarka shi ma wannan barin naka yana da wannan haƙin. Wannan fa bara ne, bara ne wanda ka dauke shi, ko kuma a ce a bawanka kai ka je ka siyo shi da kudi a kasuwa sai yana maka aiki, ka ba shi kiwon dabbobinka yana maka kiwo, ko kuma ka saka shi a shagonka yana kula da dukiyarka, ko ka ba shi jari yana maka kasuwanci, yana maka hidima, yana kula maka duki, amma kuma bawanka ne. Yanzu wannan bawan zai ce zai yi abin da ya ga dama da dukiyarka, in ka zo ka ce dauki naira 10,000 ka ba Zaidu, ya dauka ya ba shi ma zai dau 10,000 kuma ya ba Khalidu. In ka ce dauki wannan tauren ka zo a yanka a gida a ci, shi ma zai iya daukan taure ya kai gidansa ya yanka ya ci a cikin dukiyarka ba tare da ya nemi izinin ka ba, ba tare da yardarka ba, zai yi abin da ya ga dama a cikin dukiyarka, ko a kan idanka ko ba a kan idanka ba, zai yi. Wannan ba zai yi ba, wannan ba zai yi ba. To kenan in wannan ba zai yi ba, me yasa mushrikai suke daukan gumaka su ce su ma alloli ne, suna da wata dama cikin abin da Ubangiji ya mallaka, suna da wata dama su ije cuta a mutum ko su jawo masa amfani a mutum. To Allah sa misali ya a mutum, idan kafiri bai fahimci girman shirka hada Allah da wani a wajen bauta ba, sai Allah ya bashi misali a ce yana da bawansa ya mallaki dukiya ya dora bawan a kai, shin bawan nan zai tasarrufi da dukiyar nan yi abin da ya ga dama da ita kamar da mai dukiya zai abin da ya ga dama da shi? Ba zai yi ba. In wannan ba zai yi ba kuwa, to ashe kenan ba zai yi a riki wani ba Allah ba akan abin da Allah ya mallaka, a ce kuma wannan mutumin daidai yake da Allah zai yi abin da Allah zai yi cikin abin da Allah ya mallaka. Ina ga mun gane ko? Shine Ubangiji yake cewa Allah ya saba muku misali, halakum mimma malakat aymanukum, yanzu shin cikin abin da kuka mallaka na daga bayinku mai shuraka'a za a ce daga abokanan shirkarku fi ma razaqnakum, za su zama suna da tasiri cikin abin da wato muka arzuta ku, shine abin da muka ba ku na dukiya, bawan kai ce zai abin da ya ga dama da dukiyarka, bayan kuma bawan ka ne, wannan kaga ba zai yi ba. Har ma wai Allah ya ce fa antum fi sawa, bawan nan ya rika jin wai wai da shi da kai akan dukiyarka da ka mallaka wai daidai daidai kuke, zai yi? Wannan ba zai yi ba. Allah ya ce takafunahum ka kifatukum anfusakum, har ma ya zama kai din ma kana ma jin tsoron bawan naka, kana jin tsoron bawan naka kamar da kake jin tsoron wani abu ya taba ka, ya zama bayin Allah suna jin tsoron gumaka kamar yadda suke jin tsoron Allah, su ji tsoron gumaka, su ji tsoron fushin gunki kamar yadda wato suke jin tsoron Allah? Wannan ba zai yi ba. Wato wannan Ubangiji ya sa misali game da 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 kuma wato bawa, saboda shi bawa wato ya fahimkaci haka din. Malam yace abinda ake nufi laysa mimma malikum shuraka'u lakum, abokanan bayinku ba abokanan shirka ce a cikin dukiyoyinku ba. To fa kaifa tas'aluna ba'adhu mamalikillahi shuraka'u lahu, me yasa to za a sa abinda Allah ya mallaka, Allah shi ya mallaki dutsunan nan, shi ya halice su, shi ya mallaki itacen nan, shi ya halice su, me yasa za a sanya su zama kuma abokanan shirkar Allah a bauta musu? Ko shi ya halice aljannin nan, ko shi ya halice dodon nan, me yasa za a mai da shi abokin shirkar Ubangiji a cikin wato cikin abinda Allah ya mallaka? Wannan Allah yake cewa kazalika, hakan nan dai nufassilul ayati, muke bayyana muku ayoyi, muke rarrabe shi wato liqawmi yaqilun, amma ga mutane masu hankali, domin su ne suke lura wato su yi imani. Bari ta ba alladina zalam, su dai kafirai alladina zalam wanda suka cuci kansu da shirka, ittaba'a ahum, suna bin san zuciyarsu ne bi gairi ilmin, ba tare da wani ilimi ba. Faman yahdi man adalla Allah, waye zai shirye da wanda Allah ya batar? Ai babu wanda zai shirye da wanda Allah ya batar. Wa ma lahum min nasirin, sanan ba su da mai taimako wanda zai taimaka musu ya hana su shiga azabar Allah wato a gobe alkiyama. Na'am.
Baki mata. Fa'in wajhaka lid-dini hanifa.
Na'am.
Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha.
Na'am.
La tabdila li kalimatin la zalika ad-dinu al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun.
Ubangiji yana jan hankalinmu akan shirka. Shirka mummunan abu ne. Shirka mummunan abu ne. Ya kamata kowane musulmi lalle ya fahimci ayyukan da za su kai shi shirka ga Allah, ya fahimci yaya zai ya tsare imaninsa wajen kade ta Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamata kowane musulmi ya fahimci menene zai aikata ya fada cikin shirka da Allah, domin shirka mummunan abu ne, abu ne wanda idan mutum ya mutu a kanta to fa shi da rahamar Ubangiji sun yi fintinkau, shi da rahamar Ubangiji har abada. Amma sabon Allah, da yawa mutum zai mutu akan sabon Allah, Allah in ya ga dama ya yafe masa, in Allah ya ga dama ya kama shi da laifi akan wannan sabon, yayi masa azaba gurgurdan yadda Ubangiji ya nufata, sannan daga baya kuma ya shiga rahama. In dai mutum ya mutu yana kade ta Allah, to bayya da wama a wuta, bayya da wama a wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana lokacin da Ubangiji zai yi ceto na ƙarshe, Allah zai yi ceto, za a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ceto, ya ceto a gidan wuta, zai shiga ya yawata ya ceto wanda suke da suka mutu da imani ba su yi aikin alkhairi ba, kaf sai ya cece su, a ce zai sake komawa da gidan wutan, shi ne shifa'atul kubra, inda Allah ya ce zai bashi ranar alkiyama ceto babba. Kamar yadda yake faɗa hadisi, ya ce kowane annabi yana da addu'a sa da yayi Allah ya amsa masa, amma ni tawa na ajiye ta sai ranar tashin alkiyama zan yi ta in ceci al'ummata da ita. Saboda haka zai yi ceto, Allah ya ce ka je an baka ceto, ya je yayi ya ce Ubangiji na je na kewaya wutan nan babu sauran wanda ya cancanta, Allah ya ce koma dai, ya je ya ceto. Bayan yayi, ya ce Ubangiji da kansa zai yi ceto, Allah zai damƙa a wutar na mutane, ɗebo su a cikin gidan wuta, sa su a gidan aljanna. Sannan daga baya sai a rufe wutar. To amma duk wanda ya mutu yana shirka da Allah ba zai shiga cikin wannan ceton ba. Duk wanda ya mutu yana shirka da Allah, yana hada Allah da abokin bauta a wajen bautar Allah, to ba zai shiga cikin wannan ceton ba. Saboda haka shirka, shi yasa ce inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ne mai girman gaske. Duk wanda ya mutu da shi, to ya mutu da musibar da kuma shi kan rayuwarsa ta riga ta kare, har abada yana cikin azaba ba ranar fita. Ubangiji ya yi alkawari zai cika wutar jahannama, Allah rantsuwa ya yi la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, Allah rantsuwa ya yi sai ya cika wutar jahannama da aljanu da mutane. To an ce in an fara zuba kafirai a cikin wutar jahannama, ita jahannaman da zakarta za ta na cewa halmin mazid, akwai kari ne a ƙaru, akwai guri, akwai kari a ƙaru, akwai kari a ƙaru, ba za ta daina faɗan a ƙaru ba sai Ubangiji ya sa dugadiginsa na ƙudura ya taka ta, za ta ce katun katun, yanzu kan ta cika. Amma dama Allah bai alƙawari zai cika aljanna ba, bai alƙawari zai cika aljanna ba, duk da yadda ni'imar ta aljanna take, wanda za a ce mutum ɗaya za a bashi gida sama da 100, shi ɗaya a aljanna. Amma duk da haka, wato akwai hadisin da yake cewa akwai na ƙarshen shiga gidan aljanna zai je yawo ya ce ya samu ta cika, ya rasa guri, ya a ce da je kare ka kewaya ka gani ko za ka ɗan samu wani ko lungu ma ka ɓuya, ya yawo yawo ya ce shi fa duk gidajen ya ga da jama'a, sai a ce to a je a duba masa wani guri, a je a bashi koda gurbin kwanciyar bulala ne, a je a duba masa. Aka ce to wannan ma sai ya yi tafiyar shekara 100 akan abin hawa yana kewa bai kare wurin ba. Aka iko ne na Allah a cikin gidan aljanna, ni'ima ce ta Allah, ni'imar Allah kuma ba ta karewa. Allah ka sa muna daga cikin mazauna cikinta, cikin jama'ar farko. Ubangiji ya ce kafirai kan wa malahum min nasirin, ba su da mai taimaka musu, wato ya raba su da azabar Allah. Faƙin waje haka ka karanta, Ubangiji ya ce faƙin waje haka lidina hanifan, lalle ya Muhammadu ka tsaye da fuskarka, wato lidina hanifan ga addini wanda yake hanif shine makarkaci gabarin wato addinin shirka, ma'ana ka tsarkake bautarka zuwa ga Allah kai da waɗanda suke tare da kai. Fitratullahi, wannan halittar Allah ne, allati fatarnasa alaiha, wanda ya halicci mutane akai, ma'ana addinin Allah ne da ya halicci mutane akai, ma'ana mutane ku rike addinin Allah, ku lazumce shi. La tabdila li khalqi Allah, ba za ka samu canji zuwa ga halittar Allah ba, ma'ana kar ku canza halittar Allah nan, kar ku canza wannan addinin Allah da addinin shirka, ku rike shi kada ku shirka da Allah. Wato Allah ya ce zalika dinul qayyim, wannan shine tabbataccen addini, shine addinin wato kada ta Allah. Walakin aksarun nas la ya'lamun, sai dai yawayen mutane ba su san tauhidin Allah ba.
Munibina ilayhi wa taqulu
na'imus
sala wa la taqulu minal mushrikin.
من الذين فرقوا
دينهم وكانوا شيعا
نعم
كل حزب بما لديهم فرحون
الله يسأل منيبين إليه واتو ماسو كوما واني زواق وبنجيزي تكين أبن دي الله يمسو أمني ونحانه دي أبن دي أهانا سو واتو سو ماسو كوما واني زواق وبنجيزي واتو الله يسأل واتو ذاسو كوما زواق وبنجيزي واتو تكين أبن دي الله يمسو أمني سيبي ايا أبن دي أكهانا سو واتو كوما سو بجي مسا ma'ana wato wataku hukuma kuji tsoran Allah a ma'ana kuji tsoran azabarsa wa qimu salata ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikin kada ku zama kuna da mace wato wa'anda suke yi shirka da Allah min alladhina faraqu dinahum cikin mutanen da wato suka rarraba addinin su wato saboda sabani wato a wajen bauta wa'annan suna bauta ma rana wannan suna bauta ba wuta wannan suna bauta mala'iku wannan suna bauta wa kaza wannan suna bauta wa kaza kar ku zama cikin mutanen da suke rarraba addini wajen rubun abun bauta kowace jama'a su rike abun bautar su ku ku rike Allah makareci shine abun bautar ku shi kadai ma'ana ubangiji yace min alladina faraqu dinahum cikin mutanen da suka sassaba a addinin su cikin abin da suke bauta ko yana jama'a da abin da suka rike suke bauta masa wa kanu shiyan wato suka zama wato jama'a kulli hizbin bima ladayhim farihun kowace jama'a ce tana alfahari da abin da take bautar masu bautar rana suna alfahari da nasu masu bautar dodo suna alfahari da nasu masu bautar wata masu bautar wuta masu bautar isa masu kowa yana alfahari da abin da yake bauta to ku ku rike Allah a matsayin wato abin bauta kar ku fada wato cikin abin da za ku rarraba wato a cikin lamarin bauta ku tsaye da sallah kar ku zama wato kuna daga cikin mushrikai وإذا مثل
الناس جر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون يكفرون بما آتيناهم فتوسعوا فسوف تعلمون
وبنجيزي يتي وإذا مثل الناس الضر إذا تتسامو متاني wannan ayan ta sauka tana magana akan mutanen Makka idan cuta ta samu mutanen Makka shine tsanani wato ya same su da aura bahum sai su roki Allah su kira ubangiji munibina ilaihi suna komawa zuwa ga ubangiji suna gyara aikin su su mai za azaqahum minhu rahmatan sannan in Allah ya dandana musu wato jin kai ma'ana aka saukar musu ni'ima ruwan sai mai sauka suka samu ni'ima suka komawa cikin walwala Allah sai ce idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga kuma wato wasu jama'a wato sun fara shirka da Allah idan Allah ya ba wa mutane ruwan sama ya ba wa mutane damana da kaka'a aka samu yalwar amfani sai kaga kuma mutane hanyoyin da yasiwa Allah godiya shine kuma a saba wa Allah sai a fara wato wasannin al'adun gargajiya a fara tuno wato al'adun iyaye da kakanni wanda suka yi shaka a lokacin wato kafirci sai a ce za a rika tunawa irin wannan a rika yin wato wasanni na al'adun gargajiya ayi kaza ayi kaza al'adun da ake yin su karkashin umannin aljanu sai ga su za a zo kuma ana wayi wa Allah godiya da irin wannan duk irin wannan shine irin abinda ubangiji yake jan hankalin mu akai in Allah baka ni'ima to ya kamata kuma kai wa Allah godiya bisa wannan ni'ima amma ba ya zama kuma ka saba wa Allah ta hanyar wani nuna godiyarka akan wannan ni'ima da Allah ya baka ba saboda haka idan kaka ta yi an samu amfani ayi zakka a fitar da zakka ayi wa Allah godiya da abin da Allah ya ba mutane mutane su bar hada dukiya suna yin wato wasanni na saba wa Allah a dalilin ni'imar da Allah ya ba su na kaka'a to kaga kenan lokacin da mutane suke cikin tsananin damana in an ga rashin ruwa Allah ake roka in Allah kuma ya ba da ruwa aka samu damana mai kyau ya kamata kuma ayi wa Allah godiya wato ta hanyar yi wa Allah da'a abi abin da Allah ya umarni a bar abin da Allah ya hani Allah ya ce wato suna yin haka ne liya furo bi ma'ati nawo saboda su kafirce da abin da muka basu wato wannan bankori ne gatsi ake musu Allah ya ce fatamattu to kuje ku zauna kuje dadi akan abin da kuke shirkata ku kuje dukkan fasadin da za ku yi fasadin fasawfa ta'lamuna ai da sanin za ku sani duk sanin da aka ce mutum da sanin za ka sani ka san ai wato wai an tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro wannan bankori ake kiransa shine wato tahdidi tsoratarwa Allah yake cewa ku bar su su je fatamata ku je ku jira ku dan zauna iya zaman da zaku yi ku ji dadin da zaku ji fa sautin alamun da sanin zaku san karshen lamarin ku karshen jin dadin naku ma'ana karshen wato zai kuje a cikin wato azaba am andanna alaihim sultan Allah ya ce am andanna alaihim sultanan su kan kafire da suke sakanta ni'ima wato da sabo suke yi wa ubangiji shirka cikin abin da Allah ya azurta su da shi shin su kan mun saukar musu wata hujja ne an saukar musu wani littafi ne wanda aka yi musu izini su yi hakan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikuna wanda littafin yana magana da shirka da suke ababan da suke na barna ababan sabo ababan shirkan yanzu sun samu wani umurni ne daga sama a cikin wani littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar wato suke yin haka a'a babu wani umurni da suka samu illa iyaka kurin sun biye mai shedan ne cikin abin da suke aikatawa Allah ya ce wa idza azaqana an-nasa rahmatan
wa in tusibukum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqanatun
Allah ya ce wa idza azaqana an-nasa rahmatan in mun ba wa mutun jin kai muka dan da mutane jin kai shine muka dan bashi wato ni'ima muka ba dan adam lafiya muka ba dan adam arziki muka ba dan adam kaka'a wato damana ta kyau aka samu kaka'a mai kyau Allah ya ce farihu biha sai ga dan adam yana farin ciki dan adam sai yana murna da ni'imar da Allah ya bashi wa in tusihun sayi'atun in kuma jarrabawa ta zo ta shamu dan adam muka jarabe shi da jinya ko muka jarabe shi da karancin ruwan sama ko faduwar damana ko muka jarabe shi da tasgaro a cikin kasuwancin sa yayi asara ko muka jarabe shi da jinya ko wani abu na musiba wato bima qaddamat aydihim duk da cewa abin ya same saboda abin da hannunsa ya jawo ne duk da cewa laifinsa ne Allah ya sakanta masa da shi ya tsinci kansa a cikin jarrabawa amma idahum yaqnutun sai kuma dan adam yana deba kauna sai ya zama abin tausayi sai ya zama abin tausayi wato sai ya deba kauna sai ya rika kuka yana kokawa yana bukatan jaje yana bukatan tausayawa to haka dan adam yake idan ya samu karfi da lafiya da dukiya Allah ya buda masa to shi kuma sai fara dagawa a bayan kasa sai fara dagawa to in Allah yana son sa sai dan take masa tuna in aka dan take talalar bijimi wato mai fitina yana fitina an sa masa doguwar talala na cikin fitina ya fita da gudu aka take talalar dole sai tsaya to shine ubangiji sai ya rike mutane domin mutane su dawo hankalin su su tuba zuwa ga Allah Allah kuma sai ya sake sake musu sai sai sake sike musu wato arziki to amma idan an bar dan adam to sai ni'ima sai ta sa ya manta da Allah sai sa ya manta da Allah da zaran kuma ya manta da Allah ya nisa da Allah babu abin da zai sai wato fasadi da ya da barna shi yasa Allah sai ya jarrabe shi Allah yake cewa idan mun dan taba su taba sun ma mun yi bima qaddamat aydihim saboda abin da hannunsu ya aikata ne Allah ya ce izahum yaqnutun sai ga wato sun ɗebe kauna daga rahamar ubangiji amma yana daga cikin sha'anin mu'mini shi kan yakan yi wa Allah godiya a ni'ima ne sannan in tsananin ma ya same sai ya wa Allah godiya ya hari da rashin lafiya Allah na gode ya samu waraka alhamdulillah duk abin da ya same shi alhamdulillah mai dadi da mara dadi mai faranta rai da mai bakanta rai to wannan shine halin mu'mini amma halin kafiri idan ni'ima ce zai yi godiya zai yi farin ciki zai yi dariya amma in musiba ta same shi kuma to shikenan sai kuma sai ya kariya Allah ce awalam yarau
awalam yarau annallaha yabsitu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru inna fi dhalika la'atin liqaumin yu'minun
ubangiji ya ce awalam yarau shin su kafirai ba su sani bane annallaha yabsitu rizqa liman yasha Allah shi yake shimfida arziki a wanda ya ga dama ya tafantamawa Allah sai ya shimfida arziki sai ka ga mutum duk inda ya cusa kansa a cikin nema kudi zai samu duk abin da yayi kudi zai samu duk abin da yayi kudi zai samu waye kadiru Allah kuma sai kan kuntata mu wanda ya ga dama kuma mana waye kadiru man yasha yabsutu rizqa liman yasha waye kadiru liman yasha yakan yalwata arziki ga wanda ya ga dama wani kuma sai ya take masa sai ka ga ya buga nan a biya gagara ya buga nan ya roki addu'ar ma ya duk inda ya bi sai ga abu ya gagara da kyar ake samu a ci da kyar ake samu a ci to Allah ne mai wannan aikin saboda kar ya canfa kansa kar ya dora a wani, kar ya ce an sa masa hannu. A'a, Allah ne yake bada arziki, Allah ne yake rike arziki. In dan adam wani laifi yake, sai ya duba laifinsa. In bai iya ya fahimci laifinsa ba, shikenan ya tuba wa Allah. Da Allah da laifin da yake yi wanda shi bai iya ya gano ma laifi bane. Mai yiwa kuma abin da Allah ya bashi ne, iya abin da Allah ya ga dama kenan. Dama ya bashi arzikin na wasu ƴan watanni ne ko shekaru ne, kuma tunda shekarun sun wuce, yanzu kuma Allah ya masa wannan ne saboda kila maslahansa. Domin Ubangiji in yana son ka, to duk abin da zai sanadiyan tabiyarka Allah sai ya raba ka da shi. Bawa yana neman dukiya, amma da lokacin da bawa shi da kansa ya kamata ya haƙura da duniya ya koma zuwa ga Allah. Misalin mutum matashi yana cikin nema, Allah yana bashi, yana cikin nema, Allah yana bashi. To a lokacin da yake tsakiyar neman nan, ba kowa ne kuma za ka ga wato ya damu da abin da ya shafi harkar ibada ba. Kullun hankalinsa akan kuɗin nan, ya za a tare shi, ya za a tare shi, ya zai karu, ya za a tare, ya zai karu. Kasuwanin da ya san zai ci riba baya fashinsu, abin da ya san zai dukiyarsa karu baya fashi. To shi kuma harkar dukiya, zamo kake shiga cikinta, zamo suke yawa, in ba kariyar Ubangiji ba, zamo mutum yake sha'awar rayuwar duniya, yake kuma kyamar wato mutuwa. To kaga duk sanda bawa zai ji baya sha'awar abin da yake wajen Allah da Ubangiji ya tanada a lahira, hankalinsa ya fi karkata akan abin da yake samu a duniya wanda yake kallonsa. To kaga ai ya zama bawa ya fara shiga cikin wata rayuwa wanda yake mai musiba. To Ubangiji in yana son bawa da rahama, sai ya rike arzikin a daidai wannan lokacin. Ka fara girma, arzikin ya koma baya. Kenan in kana da tunani sai ka bar ƴaƴanka su ci gabar hidimar, kai ka koma ka rungu masallaci. To kaga wannan ai alama ce na kyakkyawan ƙarshe. Kayi bige-bigenka cikin rufin asiri, har Allah ya tashe su. Yanzu kuma su za su yi gogayya da nema a duniya, to sai ka koma masallaci, kai kuma ka cika, su kuma ka ba su ma su riƙi tunda lokacin su ne. Amma matsawan abubuwan suna gudana yadda kake so, to gafala za ka daɗe. Kana da kusantan kabari, kuma to mutum yana da a tunaninsa kuma yana da nisa da kabarin. A lokacin da kwanakinka raguwa suke, kana zuwa kusa da kabari, tunaninka kuma na neman duniya da tara duniyar shi kuma ƙara faɗi yake. Saboda haka Ubangiji shi yake ba da arziki, shi yake riƙe arziki. Cikin wannan ɗin ma akwai aya, yace inna fi zalika laayatin, cikin wannan akwai aya da kamin yuminun, amma ga mutane masu imani. Allah ya shafa ta zalku ba haka, Ubangiji yace fa'ati dal qurba haqqahu, wato ku bawa ma'abuta kusaci, ku bawa ma'abutin kusaci haqqahu, haƙinsa, wato na sada zumunci da kuma na biyayya. Mahaifinka ne yana da haƙƙi saboda shi ya haife ka. Ƙaninsa ko wansa yana da haƙƙi a kanka saboda ai wan mahaifinka ne ko ƙanin mahaifinka ne. Saboda haka duk ma'abucin kusaci ka bashi wannan haƙƙin na sada zumunci da kuma wato na biyayya. Kar ka mu'amalance shi irin mu'amalar da baka taɓa saninsa ba, a ka mu'amalance shi mu'amala na makusanci. Allah ya ce wal miskina, miskini shi ma yana da haƙƙi, wa ibn sabili shi ma haka, na matafiyi yana da haƙƙi. Wato wasu malaman suka ce wannan ayan tana magana akan zakka ne, wasu suka ce tana magana akan taimako ne. Idan mutum yana da ɗan uwa kusa da shi, in buƙatar taimako ta tashi, ya buƙaci taimako ya taimaka masa. Haka na idan miskini ya buƙaci taimako, kana da hali ka taimaka masa. Haka na matafiyi wanda guzurinsa ya yanke, ya nemi taimako, kana da hali ka taimaka masa. Allah ya ce zalika khairu, wannan aiki ne na alkhairi, amma lilladina yuriduna wajha Allah, ga wanda suke neman yardar Allah. Wa ulaika humul muflihun, kuma masu wannan aiki su ne wato masu rabauta. Kuma a ce tun mere,
من ربا يتره في أموال الناس فلا يرغو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
أنت وانا آن تاسو كتنا باتنا مغانا ريباباني tana magana akan wato kamar abin da Bahaushe yake cewa ga manda, mun san ga manda dai ko yawa shine mutum yayi kyauta da neman ƙari, to a haƙin wani wanda ba annabi ba, wannan malamai suka ce makaruhi ne, yawa karahiya ne, wato mutum ya sai ɗan zabin sa ya kai gurin wani saboda wato a sai a masa injin ban ruwa, ya san tunda injin ban ruwa nan kudin sa yafi kudin zabin, ka sai ko mace ta sai dan gishirin ta da barkwananta ta je ta gano wannan wanta in ta tayi ci kuma bai bata turmin zani, to wannan ga man da ake ce masa. To malamai sun yi maganganu a kansa, abin da mazhaban malikiya suka ce idan ka kai kuma shi mutumin nan da ka kai masa wannan zabin ya san kai ba kai saka ci zabin nan a gidanka ba, kai mai karaman karfi ne amma ka kukuta ka sai zabi amma ba kai saka ci zabin nan a gidanka ba ka kai masa, to in ya san ba zai baka fiye da zabin ka ba ya daure maka zabin ka, in ka tafi tafiya baka abun ka yafi sauki, yawa in ya yanka maka zabi dole zai biya, ah ka sai zabin 10,000 dole kenan zabuwa ma guda biyun sun fi 10,000, ka sai zabin ka na 15,000 ka tafi za ka je ka ga wani dan uwanka saboda kai dama a caba kake yi yanzu baka da mashin kana so ya saya maka mashin ko ma ka hada kudin a hankali in ma ba kyauta ba, ka je ka kai masa zabe yana zuwa ya dawa tafiya ya gidan nan da nama mata suka ce babu sai zabin da wane ya kawo, ka ce to a yanka su, wane ya zo ne ya kawo zabe, to a yanka su, aka yanka aka cinye zabe a gida, to ya yi dan kwana ɗayansa kwana biyu ya ce zai koma, to kuma dama ƙila Bauchi ne saboda haka kuɗin mota daga nan zuwa Bauchi zuwa dawa 10,000 ne, da ya tashi sai ya kawo sabin kuɗin 10,000 sabi filfil sai ya bashi, to kaga ai yanzu banda zabinsa da ya saya ya kai ai ya kuɗin mota ba kyauta aka kai shi ba, ya biya naira 10,000, to kaga ga zabi 15,000, to da ya tashi ya kawo sabin 10,000 gaisa ya ce to shikenan sai na bullo ni ma zan bullo ni ma zan zo, ya karɓi ambulan da ya fito waje sai ya duba sai ya ga naira 10,000 ne, to daga nan ma sai ya koma abinsa, sai ya koma shari'a ta yadda ya koma, to ma to Alhaji ka san fa ni zabin nan ka san ni ma ban isanci ba tsakani da Allah ni da ma ga damuwa ta, saboda haka shari'a ta yadda kuma wallahi ko ƙarar ka kai a kotun shari'a musulunci za a ce dole biya ka zabin ka, to shi yasa to wannan ga manda malamai suka ce masa makaruhi ne, kyauta ce wanda dama ba dan Allah aka yi ta ba, dama shi ma san ba dan Allah ka masa zabin ba, yawa amma idan har ka isa ka ci wannan abun a gidanka kai kana da ƙarfin da zaka iya yin kyauta da shi, to in ka dauka ka kai kyauta a karba wannan kyauta ce ta riga ta zauna, amma kai baka isa da wannan abu baka dauka ka kai ko mutum ya cinye kuma suka ce alal aqalla ya baka daidai abin da ka kashe, ya zo yana hira da kai cewa wannan zabi wannan zabi suna da kyau ka suna da kyau, yanzu abin nan a wurin ku zabi suna alha yanzu nan lokaci ya a cikin da bara tambaye kace wallahi 15,000, a madalla madalla kudin mota fa nawa ka biya zuwa dawowa 10,000 ne zuwa 10,000 dawowa, sai a caba da na biya naira 200 zuwa gidanka wanda yan sake biyan a caba 200 in koma tasha, to yi lissafa kudin ka cif da ka kashe ya tashi ya sama kudin ka ambulance shi, to ai hakuri wani lokacin zamu dan sadu ga wannan shikenan ya biya ka iya hakkin ka, to ya biya ka yawa, amma in ya baka kasa da wannan ka samu ka koma ka ce kai fa baka yi da ba gaskiya, in babu kila ba abin da zai ci gawayi dole a saki a jiya warware, to wannan ayan tana magana, amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya haramta masa yayi kyauta a wani dan neman a kara masa, Allah ya ce wala tamtasakasir kar kai baiwa domin ka nemi kari, wannan an hana amma sha'anin mutanenmu an yadda in ka kawo ta yi inda wani wanda zaka je ka kai masa sai ka je ka kai masa, amma da sharadin idan bai baka ba zaka iya neman wato ya mayar maka abinda ka kai masa, malam yake cewa ubangiji yake cewa wa ma ataytum min riban, abinda kuka bayar wato kyauta ko kuma wato hadiya, li yutlaba akthar minhu, dan ka debi abinda ya wuce wannan, ana kiran sa wannan kari ne, yasa Allah ya kira shi da riba, saboda riba ai kari ne. Yace wa ma ataytum min riban, abinda kuka bayar dan ya karu, liyarbuwa fi amwalin nasi, domin ku samu kari a dukiyar mutane, ka kai masa abin 2,500 kana neman abin ai maka abin 50,000, Allah ya ce fala yarbuwa inda Allah, to a wajen Allah dai ba lada, ga man da babu lada, amma wannan zabin da kai masa kana zaman za rubuta maka lada ne, kai zumunci ka bada zabi an ce da lada, kai ma a zuciyarka ba kai dan neman lada ba, na'am, kuma ba kai neman dan ko dan neman lada ka kai alrama dan neman lada mutun ya kai zabi dama ya kai dan abashi ne, yawa zamari ne, in ya sa gugan ya dawo da ruwa ya abun, in ya debo tabo to kuma kaga guga ya zo da matsala, to saboda haka shi yasa Allah ya ce fala yarbu inda la, babu kari a wajen Allah, domin dama baka yi dan Allah ba, kai dama dan neman wani abu ne, saboda haka kai da kaje ka ba ni ba za a rubuta maka lada ba. Allah ya ce wa ma ataytum min zakatin, amma abinda kuka bayar sarkakekke ba ku bayar dama dan a kara muku ba, turiduna wajha Allah, kai wannan kyautar dan Allah, dan Allah kaje kace kai miyan nan ka bashi, ko kace zabin nan ya dawo maka ne ka bayi dan Allah, ko kaje kace kai tsaraba kaje ka gaida dan uwanka kaje kai duk alherin da kai ba dan neman a baka ba, to wannan ka Allah yana bada lada. Sai Allah ya ce fa ulaika humul mudifuna, wannan shi za a ninninka muku ladan sa, amma duk abin da ka ba dan neman kai ma a kara maka, to wannan ba babu lada, wannan babu lada. Yawa karka yi tsammanin yayi maka kari kuma kai tsammanin ko duka zai ga lada a littafin ka rubuce, a ladan ka dai biyu ne, in ya kara maka samu ladan ka, in bai kara maka ba ka nemi a dawo maka da kudin ka, to wannan yafi sauki. To wannan shine wannan ayan take mana magana akan kyautar da mutun zai dan neman wato ta karu, to amma wannan ba riba bane, babu zunubi akan ta, ai ya halatta ka je ka nema a kara maka, to amma wani ba zai iya zuwa hannu fayo ba sai ya dai rike wani abu, saboda ka kulla kunya tsakaninka da wannan mutumin, to mutumin da ya karbi zabin ka ya cika, ka san dole kunya ta kulla tsakaninku, yawa ɗayan biyu ne, in bai biya ma bukata ma ba zai iya kallon cikin idanka ba, sai dai ya rika zazzagawa yana maka abin nan, yawa kai zabin da ba za ka iya ci ba, ka sai ka kai masa ya cinye zabin, kuma ya baka iya kudin mota ka dawo, aka ga shi ma ba ka bi kyauta ba, dole ka fito waje ka sake nazari. Saboda haka za mu tsaya nan saboda lokaci, abinda muka fara ba Allah ya abinda muka fara daidai, Allah ya karba mana ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya fi mana, ina manta ba na kashe wani abu na daram sai wallahi ya ta tara abin nan yau. Na'am, akwai sanarwa kan da manta da principal na TC yace a sanar a ja hankalin iyayen yara, akwai wata dama da gwamnati ta bayar ne yaran da za a biya musu kudin rijistar fita a makaranta, rijistar ne ko kyauta, kuma ana wato cika form a makarantan, wato wanda shi za a tura wa gwamnati, da wannan gwamnatin za ta biya wato shirye-shirye na biya wa yara kudin makaranta. To yace yara sun kisa je su, yaran da suka je yan kadan ne, saboda haka kuma kwata-kwata ranar Alhamis aka ce sattara komai su mai da shi Bauchi, to kaga duk in an tattara an biyar duk yaran da bai je ba ta ritsa da shi, kace to don Allah suna jan hankalin iyayen yara, wanda ke har gaman dai din ma haka ne, su ma suna da wannan matsalan na yaran ba su je sun cike wannan form din ba, lalle yara su je kada a yi asarar wannan guraban, wani sauki ne wanda ya samu gwamnati za ta biya mutum naira 40,000 da wani abu, ko abin kamata mutum ya sakace da shi ba, da Allah wanda yake da yaro ko kani a kusa da shi wanda zai fita a makaranta bana, kuma yana daga cikin yaran da suka samu wannan nasara, a gaya masa da Allah gobe su yi kokari su je, domin su je su cike wannan form din, saboda ranar Alhamis lalle yace in za su maida wannan kayayyakin, saboda haka idan mutum kuma kada mutum yazo kuma yana kokawa yace abin ya ritsa da shi, ayi kokari aje don wato a samu a yi abin da ya dace, Allah ya taimake mu.